ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن الله تعالى وصف الإنسان بأن في خلقته صفة من نصيب الشيطان الرجيم الذي أمرنا بالتعوذ منه والابتعاد من فتنته وشره. قال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل، ويقول ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. أيها المسلمون، إن الأجل آفة من آفات العقول، فإذا علت وغلت وهيمنت على خلق الإنسان أفسدت أقله وأبطلت رأيه وأورثت له أواقب وخيمة وأضرارا جسيمة، حتى تفوته خيرات كثيرة وتورثه آثارا مضرة، وبالتالي تبعده عن الحق والصواب وتقربه من الشيطان الرجيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والأجلة من الشيطان، رواه الترمذي وغيره. ثم أن العجلة لم تأت في القرآن والسنة إلا على وجه النهي والذم واللوم، وأنها دليل على قلة التدبير وتميز الأمور والجهل بحقائقها، إلا في مواضع يسيرة بلفظها أو بمفرداتها من المسارعة والمسابقة والمبادرة. لذا حذرت الشريعة منها، حتى عدها ابن حجر الحيتمي من كبائر الذنوب لأنها من الشيطان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بارك يا أيها المسلمي أولاً جمعة تامو يومنا قوم شاؤكو قوتا المحرم هجرا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم na da shekara 444 a wacce ta daidai da 13 ga watan 8 shekara ta 2022. Wannan khutba za ta zama doriya ce akan khutba da ta gabata sati 3 da suka wuce, wanda wannan khutba ta yi magana akan wata mummunan ɗabi'a daga cikin ɗabi'un shaydan, ita ce ɗabi'an garaje da gaggawa, wanda a wancan karo mun ji cewa ɗabi'a ta gaggawa da garaje mummunan ɗabi'a ce. Ɗabi'a ce wacce take sharranta, na iya haifar da ma a kashe wanda bai ji ba bai gani ba. Ɗabi'a ce wacce take, saboda ita bawa yakan yanke ƙauna daga rahamar Allah ya daina addu'a ma. Ɗabi'a ce wacce take gadar da sharrora da yawa, take kubutar da alkhairai da yawa daga bawa. Mun ji cewa wannan ɗabi'a Allah ya gina halittar shi a cikin jikin ɗan adam, amma kuma ya zargi wannan halittar, wanda ke nuni akan cewa wato ya zargi wannan sifar, wanda ke nuni akan cewa wajibi ne ɗan adam yayi bakin kokarinsa ganin ya nisanci wannan mummunar ɗabi'a. Ɗabi'an garaje da gaggawa na daga cikin tadoda da dabi'u na shedan wanda Allah subhanahu wataala ya umurce mu da mu nemi tsari daga shi daga sharrin sa kada mu bi ta farkin shedan kuma Allah subhanahu wataala ya tsara mana wadansu abubuwa wadanda yake idan muka yi amfani da su za su kubutar da mu daga wannan mummunan dabi'a ita ce wato na daya dai Allah halitta ya halitta mana hankali wanda idan mutun yana aiki da hankalin sa to ana sa ran da hakan zai nisanci garaje da gaggawa sannan Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana wato bin abu sannu sannu arrifq wa tu'da bin abu sannu sannu da bin abu wato cikin natsuwa wanda su ma idan mutun yayi amfani da su za su kubutar da mutun daga mummunan dabi'a ta gaggawa da garaje haka nan Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana shawara duk abin da ya samu bawa a duniya duk iyayen da yake ganin gaggawan abin to yi hakuri yi shawara da masu hankali yi shawara da masoya wanda shi ma idan aka yi amfani da wannan zai kubutar da mutum daga sharri na garaje da gaggawa haka nan kuma yin istikhara mutum yayi sallah raka'a biyu ya karanta addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya horar da mu akan karantawa idan mutum yana da buƙatuwa gurin Allah shi ma wannan zai taimaka bawa ya samu sauki wurin wannan sifa na shedan da Allah subhanahu wataala ya jarabce mu da ita a wancan khutba mun ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya hane shi akan yin garaje akan karban sakon alqur'ani yace wala ta'jal bil qur'ani min qabla ay yuqda ilayka wahyuhu san alkhairin annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa malaika jibril na karanta masa qur'ani shi kuma yana gaggawan ya kama kalmomin da harfan saboda kar su kubuce masa sai Allah subhanahu wataala ya mishi tsawa yace ka daina wannan gaggawan saboda gaggawa daga shedan yake da haka ka saurara kawai idan ana karanta maka Allah ya lamunce masa cewa mu ne za mu sanya alqur'ani mai girma a cikin kirjinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya koyi yayi aiki da wannan horarwa da Allah subhanahu wataala yayi masa har sai ya fito yana fadin cewa at-ta'anni min Allah bin abu sannu sannu daga Allah ne wal ajalatu min ash-shaytan shi kuma garaje da gaggawa daga shedan ne shi yasa babu wata aya a cikin alqur'ani mai girma da ta yabi wato gaggawa da garaje sai dai ta zarge shi ta kore shi ta hani a kansa har ma alqur'ani mai girma ya nuna mana cewa garaje da gaggawa yana daga cikin dabi'un kafirai waɗanda ba su da rabo a gidan lahira sun riƙa yin garaje da gaggawa cewa a kawo musu azaba a gaggauta musu azaba sai dai waɗansu 'yan takaitattun wurare a cikin alqur'ani mai girma da Allah subhanahu wataala ya hakaito mana labarin annabi Musa yake cewa wa'ajiltu ilayka rabbi litarda ya Allah ina gaggawa zuwa gare ka ne domin ka yarda da ni sai malamai suka ce to ire-iren waɗannan gurare to duk abin da yake gaggawa ne akan aikin alkhairi sadakoki neman ilimi ire-iren waɗannan abubuwa to babu laifi idan mutum yayi gaggawan su amma shi ma yana da buƙatun yin shawara kuma yi istikhara zuwa ga Allah subhanahu wataala mun ji cewa wato mummunan ɗabi'an garaje da gaggawa idan karin jayi ɗabi'an ɗan adam to za ta ɓata hankalinsa za ta lalata ra'ayinsa za ta gadar masa da miyagun wato aƙiba duk aƙiban da zai same shi sai kaga aƙiba ne mai muni za ta gadar mishi da cututtuka manya-manya wanda suke da alaƙa da rayuwarsa da wanda suke da alaƙa da addininsa to haka nan mun ji daga cikin malamai magabata waɗanda suke sifanta cewa sifan garaje ko kuma shi mai garaje shine mutumin da yake fadin abu kafin ya san shi wannan magana tana da muhimmanci na al-Imam Abu Hatim mai garaje shine mutumin da ke fadin abu kafin ya san hakikanin abin saboda garaje yana ganin ya samu kashi 5 6 10 cikin 100 cikin abin da ya kamata ya sani nan da nan sai ya saki bayani to wannan garaje ne kuma dabi'an shedan ne kuma haramun ne shi yasa kaman al-Imam Ibn Hajar al-Haytami a cikin littafinsa al-Zawajir min iqtiraf al-kaba'ir ya kidanya wato garaje da gaggawa daga cikin manya-manyan zunuban da Allah ke fushi da masu shi saboda tana daga cikin dabi'u na shedan to mai gaggawa shine wanda ke fadin abu kafin ya gama saninsa mai gaggawa shine wanda ke bada amsa tun kafin ya fahimci tambaya. Ana masa tambaya kafin ya gane tambayar ma ya riga ya bada amsanta. Mai gaggawa shine wanda ke saurin yin godiya kafin ya jarabta abu, ya jarabta yau, ya jarabta gobe, ya jarabta jibi, kwana da kwanaki, wata da watanni, yana auna abu. To tun kafin ya kai ga haka sai ya yabo. Mai gaggawa shine wanda ke yin zargi bayan ya jarabta ya gode, sai kuma aji shi ya dawo yanzu yana soki abin. Wannan alama ce daga cikin alamomin garaje da gaggawa. Mai gaggawa shine wanda ke kutsa ma aiki tun kafin ya tunani. Haka nan kuma yakan wato yakan zabura yin aiki tun kafin ya tunani, yakan kuma dawo da baya bayan ya fara yin aiki. Duk wannan alama ce ta garaje. Sannan mai garaje kullun nadama ke samun sa, sannan kuma kullun wato ainihin kubuta na nisantansa. Mun ji cewa malamai sun yi bayanin cewa akwai waɗansu abubuwa wanda yake idan aka gaggauta su ba garaje ne daga shedan ba, kamar ciyar da abinci ko sadaka fi sabilillahi. Gaggauta yin wannan ba garaje bane. Haka ne idan mamaci ya rasu a gaggauta kintsa shi a kai shi makwancinsa ba tare da an jira ya rasu tun cikin dare a ce sai bayan azhar za a yi sallan janazansa. Matuƙar dai gawa tana ƙasa, ƙarfe 9 ƙarfe 10 a sallace shi a tashi. To wannan ba shi daga cikin garaje. Haka nan aurar da yarinya budurwa idan ta tasa ta fara buƙatan aure, ita ma gaggauta aurar da ita ba garaje ne daga shedan ba. Haka nan idan ana bin ka bashi kana samun dan hali ka biya bashin nan, to ba garaje ne da gaggawa daga shedan ba, wannan yana daga cikin wajibai ma na rayuwa. Haka nan tuba daga zunubi yana daga cikin abubuwan da Allah ya wajabta mana ba tare da yin jinkiri akai ba. Gaggauta yin tuba ba kida shi daga cikin wato ainihin garaje da gaggawa na shedan. To a wancan lokaci mun ce zamu dan bada waɗansu misalai a gurguje kuma a takaicen takaitawa, domin waɗansu waɗanda suke da irin waɗannan ɗabi'u su san cewa ɗabi'un shedan ne kuma babban zunubi ne. Idan mutum ya mutu yana yi, to akwai tsoron kada Allah madaukakin sarki ya mishi azaba akan ta, saboda tadin shedan ne kuma ɗabi'an shedan ne. Misali na farko shine waɗanda suke idan sun zo addu'a ba sa godiya ga Allah, ba sa yabo ga Allah. Mutum yana zuwa addu'a kawai sai ya daga hannu, Allah ka bani kaza, Allah ka bani kaza, Allah ka bani kaza. Wannan gaggawa ne kuma wannan garaje ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Bukhari da Muslim suka ruwaito, ya ga wani mutum ya zo addu'a ya kutsa zuwa ga bukatuwansa, Allah ka bani, Allah ka bani, Allah ka bani. Manzon Allah ya ce ajilta ayyuhal musalli, ya kai mai addu'a ka faye garaje. Idan ka tashi za ka yi addu'a, fara yin yabo ga Allah da godiya ga Allah da jinjina ga Allah, sannan kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To idan ka gama wannan, sannan sai ka kutsa zuwa ga bukatuwanka. Amma ka zo addu'a kawai kana daga hannu, to ya Allah a ba mu kaza, ya Allah a kauda mana kaza, ya Allah ka tunkuɗe mana kaza, to wannan garaje da gaggawa ne, yana daga cikin ɗabi'un shedan. Idan bawaye ma Allah irin wannan addu'ar, bawa bata tafiya ko ina, Allah baya karɓan irin wannan addu'ar. Haka nan kuma yana daga cikin garaje da gaggawa a cikin babin addu'a shine mutum yayi wata ɗaya kila yana addu'a, sai ya fara tunanin kai wannan dai Allah ma dai ba zai biya bukatun nan ba, yau wata na ɗaya fa ina addu'a, ko tun bara fa nake addu'an nan har yau ban ga ijaba ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akan amsa addu'an ɗaya daga cikin ku matukar dai bai garaje da gaggawa ba. Suka ce menene gaggawan da mutum zai yi? Ya ce shine mutum ya ce ne ta addu'a, ne ta addu'a, ne ta addu'a, amma har yanzu ba a karɓa ba. To Allah subhanahu wa ta'ala baya karɓan addu'an bawa idan ya zama mai wannan ɗabi'a. Akwai yiwuwan Allah ya karɓa addu'a ta ka ya tunkuɗe maka wani sharri baka sani ba, an kaddara maka za ka yi hadari ka karereye a je sai an kashe kuɗi masu ɗimbin yawa, sannan ai ɗorin ka kuma kila sai ka yi shekara biyu uku kana kwance a ɗaki. Amma kai addu'a sai Allah ya karɓa, sai Allah ya sa kai asarar naira 50,000. Da a ce ka kare a biya naira 500,000 ko miliyan 5 a je ɗorin ka shekara biyu a kwance, ai gara kai asarar 50,000 ko 100,000 ko gidanka ya rushe. To kaga bawa ya fi gaggawa, idan yayi addu'a bai ga ijaba a lokacin da yake so ba, nan da nan sai shedan ya nuna maka, ka gani ko ka gani? An ce muku wai ku kyale al'amarin Allah nan, ga bokanin gurin wani da gurin shi ka je da tun ka samu ijaba, amma ka tsaya ka bata ma kanka lokaci. To shedan ya dora mutum kenan a tafarkin sa. Wannan yana daga cikin misalai na gaggawa da garaje da bayi suke fadawa. Misali na biyu a cikin al'amarin addu'a shine yadda bawa ke garajen yin makanshi mummunar addu'a kamar yadda alqur'ani mai girma ya kawo wa yad'u al-insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wa kana al-insanu ajula saboda gaggawa da garaje irin na mutum sai ya rika gaggauta makansa addu'an sharri kamar yadda yake yin makansa addu'an alkhairi Allah ce kai dan adam da ya fi garaje dan abu ba idan ya faru sai ka ji mutum ya tsine ma dukiyarsa sai ya tsine ma matarsa sai ya zage ƴaƴansa sai ya aibanta su kaga tsinannun ƴaƴa shegu in iska haka nan wata mata za ta zauna ta tasa ƴaƴanta tana zagin su in iska in banza kaza ire-iren waɗannan kalmomin idan kuma yaran suka lalace cutarwan kanta zai fada da ita da uban da kuma al'umma gabaki daya to wannan yana daga cikin garajen da Allah subhanahu wataala ya fadi akan dan adam ko kuma wani yana cikin tafiya akan abin hawarsa sai ta lalace sai ya zagi abin hawan kai wannan mashin din banza wannan motar banza wannan gidan na banza sai ya aibance tsine ma abin da Allah subhanahu wataala ya bashi to Allah subhanahu wataala duk ya sifanta waɗannan abubuwa da cewa garaje ne da gaggawa kuma yana daga cikin tadin shedan wani mutum yana aiki yana samun abinci amma ka zai rika tsine ma aikin wannan aikin ko aikin banza wannan aiki ai aikin kawai ne ai aikin da yake ba ma ka samun kaza ba ka samun kaza ba ka samun kaza to duk wannan yana daga cikin garaje da gaggawa da Allah subhanahu wataala ya sifanta dan adam da shi kuma daga cikin tadoda da dabi'u na shedan kuma wajibi ne mu nisanci wannan idan abin hawanka ta samu matsala ka ambaci Allah idan ka samu matsala da ƴaƴanka ko da matanka mafi karanci ka ja bakinka kai shiru idan baka yi musu addu'a ta alkhairi ba ko a karan kan kanka ma wani zai kamu da rashin lafiya sai ya tsine ma rashin lafiyar da ke tare da shi a daidai wannan lokaci ya manta cewa Allah shine ya sabbaba wannan rashin lafiyar shine ya aiko wannan rashin lafiyar zuwa gare shi misali na uku a cikin babun masallata wani an jarabce shi da gaggawa da garaje hatta kai ga baya cika ruku'u baya cika sujuda ba kuma ya samu wani idan ya zo ruku'u kafin ya gama daidaito a cikin ruku'un da manzon Allah ya ce duk wanda bai miƙar da bayansa a cikin ruku'u da sujada ba to sallansa ma bata yi ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani saboda tsaban garaje yana ruku'un kafin tsuwa a cikin sallah har waɗansu mutane kai ta mamakin me suke karanta a cikin sallah wani cikin minti ɗaya yayi raka'a biyu ya karanta fatiha ya karanta sura yayi ruku'u yayi azkar yayi dago yayi azkar yayi sujada yayi azkar ya zauna yayi tahiyya har yayi sallama ruku'u biyu cikin minti ɗaya karasa me mutum yake karantawa to wannan gaggawa ne daga garaje daga iblis shedan jefaffe kuma duk wanda ya sifantu da wannan ya sifantu daga cikin sifofi na shedan waɗansu daga cikin ƴan garajen su kuma ba sa iya hakuri ne su bi liman sai su rika yin sallah tare da liman waɗansu ma su rika riga liman wani aiki wallahi da idona na ga wanda ya riga liman kabbaran harama an gama iqama wai yayi hakuri a ce Allahu akbar liman ya ce liman ya bata mishi lokaci tune kabbaran haraman shi kawai ci gaba da sallansa don Allah jama'a wanda ya riga liman kabbaran harama akwai sallah to haka nan zaka rika ganin mutane da dama masallace ko anan masallacin ko anan masallacin da dama sai kaga mutane sun fi garaje da gaggawa liman yana Allahu kafin ya gama Allahun shi ya riga ya Allahu akbar din shi ya gama ya tafi zuwa ga ruku'u to jama'a wannan haramun ne wanda yake riga liman kabbaran harama ba shi da sallah ko sallama ba shi da sallah wanda ya riga liman ruku'u ko sujada to ba lada ya samu ba zunubi ya samu har manzon Allah a cikin wani hadisi yake cewa innama ju'ilal imamu li utamma bihi an nada liman ne domin arka kwaikwayen shi sai ya ce fa idza kabbara fa kabbiru wala tukabbiru hatta yukabbir idan liman ya kabbara sannan ku kabbara kada ku kabbara sai liman ya kabbara da haka wani liman yana fara Allahu kafin ya gama Allahun shi ya riga ya Allahu akbar din sa to duk wanda ya wannan yayi haramun ya saba ma Allah ladan shi ba sallan shi ba lada take jawo mishi ba zunubi take jawo masa shi yasa ma a cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Bukhari da Muslim duk surayto shi yace wanda ke daga kansa kafin liman a ruku'u ko sujada baya tsoron Allah ya maida shi jaki malamai suka ce ana nufin a maida shi jaki a suran dan adam gashi dan adam amma jaki me ya alaman jakantakansa duk dabi'an da ka san na rashin mutunci rashin kan gado rashin hankali kana iya ganin yana yi a matsayin shi kuma na mutum kana iya ganin shi kuna tare ku 10 ko ku 20 ko a cikin taro sai ya sa hannu ya fiyace majina a gabanku ya fiyace majina in ya fiyace majinan kuma ya goggoge da hannunsa ya shashafi a hannunku kuma ya miƙo maka hannu ya ce yana son ku yi sallama ku yi musafa za ku yi sallama za ku rabu wannan dabi'a ba dabi'an mutane bane ba dabi'an mutane bane yafi kama da dabi'an jakuna fiye da dabi'an mutane to manzon Allah haka ya faɗi a maida mutum sifan mutum amma kuma dabi'arsa irin na jakuna kaga mutum baya godiya ga Allah kaga mutum yana zagin ni'imar Allah subhanahu wataala kaga mace ta tsaya tana tsagalgale ma mijinta ta manta cewa aljannan tana karkashin sa kaga da yana tsagalgale ma iyaye yana kangare musu ya manta aljannan shi na karkashin su duk wayannan dabi'un jakuna ne ba dabi'un mutane bane to akwai yiwon mutum yana rigayar liman daga kai a gurin ruku'u ko sujada ko wani daga cikin aikace-aikacen sallah sannan cikin garajen da mutane suke a cikin al'amarin wato sallah shine yadda zaka ga mutane suna gaggawan miƙewa idan an gama sallah liman idan ya sallama sai kaga wani ya gaggawa ya bar wurin zaman shi wai zai koma baya ko zai koma baya yayin ne oho hakan kuma sai ya bayu sai ya ratsa ma mutane sallah sharri guda biyu na ɗaya dai kaga manzon Allah ya ce mala'iku suna salati ga ɗaya daga cikin ku idan ya gama sallah matukar dai yana nan ya dawwama inda ya sallah manzon Allah ya ce suna cewa Allahumma arhamhu Allahumma ghafir lahu Allahumma tub alayhi matukar dai bai cutar da kowa ba kuma bai magana ba to sai shedan ya hana wani bawa ana gama sallah sai kaga waɗansu miƙe wai za su koma baya to mutane ba za su gushe suna baya ba har sai Allah ya bayantar da su a cikin rahamansa ranar tashin alkiyama wannan tada shedan ne wanda kuma hakan yana kai ga a ratsa sallan mai sallah manzon Allah ce da mai ratsa sallan mai sallah ya san irin zunubin da ke kan shi to da ya tsaya 40 sayyidina Abu Hurairah ce ban san abin da annabi ke nufi anan ba shekara 40 ko wata 40 ko kwana 40 to ka dauka ma minti 40 ake nufi ai ana nuna maka hadin ratsa ma mutane sallah amma garajen mutane ya kai ga ba zai iya bada minti 1 masu cika sallah su cika sallah ba ana gama sallah nan da nan zai miki wani zai koma baya ya zauna cin waye je lazimi wani kuma zai fita wani kuma kowa dai da irin nashi tada to duk wannan yana daga cikin tadodan shedan wanda yake karkatar da mutane daga gare ta sannan cikin tadodan shedan shine yadda wani ke gaggauta sakin matarsa ta sanadiyan dan karamin sabani wanda idan aka zauna aka gyara ta tsakankanin matan da mijin ko tsakankanin dangin mijin da dangin matan ko kuma tsakankanin malamai suna iya gyara matsalan nan kila matsalan da yake gidan kowa akwai ta ne amma da yake shi ya konkwadi garaje da gaggawa irin matsala kankanuwa na sake ki dan yana ganin shari'a ta danka mishi wato ainihin igiya na saki nan da nan sai wani ya gaggauta sakin matarsa ya manta da alfarman aure da Allah subhanahu wataala ya kulla a cikin littafin sa manzon Allah ya shar'anta a cikin sunnonin sa ya manta auren nan fa sai da aka gayyato ilahirin mutane fa malamai ne dangi ne masoya ne sai da aka taru aka kulle shi da kalmomin Allah subhanahu wataala amma cikin dan kankanin matsala yar kankanuwar matsala bata takara ta karya ba shikenan ya sake ta kaga ana ta rigima wanda matsalan inda duk an natsu ana iya gyara ta da haka sai mutum ya rusa gidansa da kansa ya maraita ƴaƴansa ya maida su marayu ba tare da dalili ba kaga yara sun koma almajirai a gidan auren su ina uwarsu take yayan sake ta menene ya faru a wai ta haihu ne kakanta za ta yi mata wankan jego shi kuma ya ce bai yadda ba bai yadda wai kakanta ta yi mata wankan jego ba in dai akan haka ne shi gare ya sake ta dan Allah jama'a wai wankan jego ne kakanta za ta yi mata bai yadda ba da haka ya gwammace su rabu da matan duk wancan alfarman na aure ya ruguza in ƴaƴan da ke tsakankanin su ya tozata su ya walakanta su yara su koma marayu a gidan auren su to wannan yana daga cikin dalilai wato ɗabi'u na shedan sannan cikin ɗabi'un shedan a babin garaje da gaggawa yawan rantsa-rantsi da saurin rantsuwa abu kaza na faruwa wallahi ba zan yi ba wallahi sai an yi kaza na rantse da Allah ba zan canza ba billahi alladhi la ilaha illa huwa sai nayi kaza haba bawan Allah shi yasa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a cikin kitabut tauhid ya bude babu ma jaa fi kasratil halif babin dake magana akan yawan rantsuwa ya kawo shi a cikin miyagun dabi'u dake raunan tauhidin bawa duk yadda bawa ya kai ga tsayuwar shi akan tauhidi in yana yawan rantsuwa to wannan yana nuni akan Allah ba shi da kima ne a cikin zuciyarsa wallahi kaza billahi alladhi la ilaha illa huwa kaza na rantsai da Allah kaza da Allah na da kima a cikin zuciyarka ba za ka daka sakin sunan Allah ko ina ba har ya hakaito wani asari daga Ibrahim an-Nakhai a ƙarshen babin kenan wanda al-Imam al-Bukhari ya rawato shi ta'liqan yace iyayenmu shi Ibrahim an-Nakhai tabi'i ne iyayensu sahabbai kenan da sauran malaman su yace sun kasance dukan mu suke idan suka ji muna yawan rantsuwa to wani yana nan an jarbace shi da rashin rantsuwa duk wannan yana daga cikin dabi'un shedan daga cikin tadona na shedan wanda aka jarabce mutane da shi shine wanda yake tun kafin akai dan kafe dai har hanjiye waje a babin ilimi wani yana nan ya kosa ya zama malamin da za a rika kiran sunan shi ya kosa nan da nan sai kaga ya bude wadansu kofofi sai kaga manyan mas'aloli wanda yake sai gogaggun malamai a cikin ilimi wanda suka kai matakin ijtihadi za su tofa bakin su a ciki sai kaga mutun ya samu waya sai ya dauki kanshi wai gashi yanzu yana bayani akan mas'ala kaza da kaza da kaza da kaza sai ya hada mu duniya sai ga ya rubuta wannan bayanin Sheikh wani kenan akan mas'ala kaza da kaza da kaza dan Allah ina zaka ustazu bi a hankali wannan garajin ba zai kai ka ko ina ba sai zuwa ga kofar gidan shedan sai kaga wani ya kosa to idan kaga mutun irin wannan zai ga wani yana rubuta sunan shi shine zai bayani fa sai ya rubuta Sheikh wani shine wannan bayanin sai ya tura ma mutanen duniya wannan alfahari da garaje ina kake so ka je manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya nemi ilimi saboda ya rika wasa da hankalin wawaye ko ya rika kafada da malamai ko ya fuskanto da fuskan mutane zuwa gare shi ko ya rika karban wani abin masarufi daga shugabanni manzon Allah ce adakhalahu Allahu jahannam haka al-Imam Ibn Majah ya rawaito wannan hadisi to sai ga mutum shine ke ba laqabin kanshi laqab ba Sheikh wani Ustaz wani Imam wani wai shi da yake nan da kanshi wannan laqaban ba zai bari duniya ta yadda ya kai sannan ta bashi ba al-Imam Malik sai da mutum 70 a garin Madina suka yadda cewa Kaisa yanzu ka rika ba da fatawa yanzu mun yadda ka zauna ka karanta to tunda ko kaga mutum 70 sun bashi sheda ko dai yayi karatu a gaban su ko sun yi karatu tare ko kuma dai mafi karanci dai su ma malamai ne sun san irin hazakan shi to amma mutum kawai da shi da yan tsararrun daliban sa a anguwan su ko a masallacin su suna malam sai dauka kai malam tun nan fa na gaskiya ne fa sai ya hada kanshi a duniya ai shi ma babban malami ne to ustazu shedan na tare da kai ka bi a hankali wanda Allah kaddara mishi daukaka zai daukaka koda wani mutum bai tallata shi ba wanda kuma Allah bai nufin yada sunan shi ba wallahi in duk duniya an taru ana nema in yada sunan shi ba zai yadu ba wannan tada shedan ne cikin kofofin garaje da gaggawa shine irin mutanen nan masu neman arziki a dare daya kaga mutum ya kosaye kudi ya kosaye arziki hakan sai ta sanya kaga mutum baya jimiri da hakuri na neman arzikin Allah a hankali nan da shekara 10-20 kila yayi sai ga mutum ba ruwan shi da wannan sai kaga duk wata kofa da ta zo na samun kudi zai bi ta ko haramun ne ko halal ne kama bata lokaci kana ce mishi wannan dukiyar riba ce ka bata maka kanka lokaci ba zai yi ba shi ko riban ce kai ko shedan ne ma dai aka bashi zai karba in dai kudi ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab manzon Allah ce malaika jibril ya zo ya ga mini cewa babu wata rai a duniya da zata mutu sai ta ci iya arzikin da Allah ya diban mata da haka ku ji tsoron Allah ku kyauta ta hanyar neman abincin ku to gaggawa da garaje ya kosa ya kudi a zo a ce tsare shago kafin wata uku ya cinye kudin shagon ya tashi ba zai iya hakuri ba shi yasa ga matasa nan da yawa ba aikin yi ga masu hali nan su kuma da yawa suna tsoron su ba da kudin zuwa ga matasan a cinye kudin ai biyu biyu to kaga zaka zauna zaka dawo ma a talaucinka kenan da rashi shi kuma mai arziki yana can yana faca kanshi Allah ka shiryar da mu cikin kofofi na gaggawa da garaje shine yada maganganu ba tare da samun tabbaci akan ta ba ko gaskiya ce ko ƙarya ce ko zunubi ne ba abin da ya damu mutum yana ganin abu a social media kafin aure ya ga mutum goma ai an ce an yi kaza ai an ce za a yi kaza ai ma an yi kaza to duk abin nan in ya zama ƙarya duk wanda ya je wannan ƙaryan ko ya aiki da wannan ƙaryan ko ya dauki wata matsaya ta sanadiyan ƙaryan da ka ga ya mishi wallahi kai kake da alhaki gobe kiyama kai kake da alhaki haka nan duk abin da ka yada a duniya in ƙarya ne wallahi kai kake da zunubin yada shi a duniya shi yasa ba komai ka gani a social media ko a zantuttukan mutane yau da kullum zaka ce ya madidin shi ba cikin abubuwa guda 100 da zaka ji to in ta kama babu makawa ne ka fadi guda 2 3 sauran ka share in tilas ne sai kowa ya ji akwai hanyoyin da mutane za su samu labari dauka a ce misali yanzu an sallar mutane aiki kar a ja bakinka in da gaske ne ai mutum za a bashi takarda in kuma ƙarya ne shikenan Allah hutar da kai to mutane suna garaje bayan qur'ani ya ce ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu da wata riwaya a wata riwaya ce fatabayyanu kun yi bayani wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi wadansu mutane suna nan al'amarin zaman lafiya ko na tsoro idan ya same su sai ai ta yadawa Allah ya ce walau ruduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da sun mai da shi zuwa ga manzon Allah su mai da shi zuwa ga ƙwararru a wannan fannin wanda za su tantance to da an samu hakikanin gaskiyar labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yace kafabil mari isman an yuhaddatha bi kulli ma sami'a ya ishi mutun ƙarya in ma mutun yana daukan kanshi shine gaskiya ne amma duk abin da ya gani ko ya ji sai ya fada to a wannan lokacin manzon Allah ce ya ishe shi zama makaryaci to wa kake nima a safanta da sufan ƙarya kuma in ya wuce ka cikin kofofin garaje da gaggawa da ƴan adam suke fama da shi shine gaggawa gurin zikirora bayan sallah in aka gama sallan farilla shari'a ta ce a ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wa ikram bayan kai istighfari guda uku لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعم هكا har yazo karshe amma cikin kasa da sakan 30 wani ya riga duk ya gama wadannan zaga inda yake zikiri haka ka ga inda yake da hannun shi kamar sai yadda hannun take motsi haka Subhanallah. Shi dan yana mishi kaka haka. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Allahu akbar Allahu akbar. Ya gama 99 ko kwara dai ka tamamme bai samu ba. Saboda tafarkin shedan ne ba zai bari ya zauna lafiya ba. In yi daidai fa zai shiga aljanna kenan. To shedan zai baka shiga aljanna. Shi yasa malin in kai sallan farilla tsaya ka nutsu. Ka daina wani haka haka da yatsu haka. Duk ka daina. Ka rika kidashi sosai. Subhanallah. 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 Subhanallah subhanallah ka fito da sinun da ba'un da ha'un da wannan alubakin da nunin da sunan Allah subhanallah walhamdulillah kai abinka a natse ka samu ka gama don ka dace da darajar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi amma shedan ba zai yadda ba sai ya dora ka a cikin garaje da gaggawa shi yasa ana gama sallah akwai masallacin da yake cikin minti 5 7 kowa ya watsi a masallacin an fara rufe wundunan masallaci ka shedan ya iya tako Allah ka shiryar da mu cikin garaje da gaggawan da mutane suke fadawa musamman wannan masu da'awa sai su tsammani in suka fara wa'azi ko suka fara karantarwa to cikin sati 1 2 3 zuwa shekara 1 suna sa ran kowa ya zama na Allah in ba a samu wannan ba kuma sai su yanke kauna sai su rika tsammanin to ai mutane ba za su shiriya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani mutum da ya ce wai Allah ba zai gafarta ma wani ba saboda ya ga ya dade yana banna nan take Allah ya ce manil ladhi ta'alla alayya waye ke shiga cikin mulki na yake rantsuwa a maimako na yace bazan gafarta ma wani ba to na gafarta masa kuma bai daina zunubin ba kai kuma da kake jin kai na Allah ne to na bata aikin ka da haka masu da'awa din kaga ka dade kana wa'azi kana da a mutum bai shiriya ba ba lasisi ne zaka karaba wuta ko aljanna ko shiriya ko tabewa ga mutane ba sannan cikin matsaloli da mutane suke fadawa shine irin yadda mutane suke saurin yin hukunci akan mutane kana dan jin wata magana akan wani sai zargi sai aibantawa sai aibantawa sai zargi akan siyasa ne ko akan zamantakewa ne wanda hakan ta bai zuwa ga kazafi zuwa ga ƙarya, zuwa ga shiga cikin mutuncin mutum, wanda kuma wannan sai ya gadar maka da fallasa ranar tashin alƙiyama. Ka zo da sallanka da azuminka da layyanka da komai yayi, amma ka zagi wani, kai mu wani kazabi, ka bata wani. Haka nan za a yayyana na ladan aikin ka zuwa gare su, daga nan kuma sai mutum a jefa shi wutan jahannama. Wata riba ka ci a duniya, ka gama yin mutane hukunci akan ƙarya. Abu na ƙarshe wanda za mu tsaya a kai, yadda mutane waɗanda suke da garaje idan sun je tsarki, wani idan ya je bayan gida ko ya fitsari, kafin ya wanke bayan gidan ya tabbatar da ya wanku, shedan zai nan shi ai ka riga ka gama, yi sauri ka tashi, sai ya kasance ya tashi duburin shi da sauran najasa. Wani kafin ya gama fitsari ya tashi, ya tashi kuma fitsari na dan dugowa, kuma wanda manzon Allah ya kidaya wannan daga cikin abubuwan da suke gadar da azaban kabari. Kuma sallah bata inganta sai tsarki ya inganta, to tsarkin bai inganta ba, ta ya za a yi alola ta yi ballanta na sallah ta yi? To waɗannan misalai ne a gurguje, kuma a takaicen takaitawa mun dan tsawata lokaci saboda yanayin waɗannan bayanan, mutane suna cikin waɗannan matsalolin, kuma duk kofofin shedan ne. To muna fatan ƴan uwa kowa ya saurari irin waɗannan bayanai, inda ka ji kana da naƙasu ka ji tsoron Allah ka gyara. Ba wani wanda zai tsaya akan ka ya maka hisabi sai Allah, mala'iku kuma suna rubuta abin da bayi saka aikata. Abinda muka faɗi daidai Allah ka bamu lada, abinda muka kuskure Allah ka gafarta mana. Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira, Allah ka bamu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya. Allah ka datar da mu cikin abinda kake so ka yadda da shi. Ya Allah ka nisanta mu da garaje da gaggawa. Ya Allah duk wata tada da ɗabi'a ta shedan Allah ka nisanta mu da gare ta. Allah ka tabbatar da daga dugan mu akan gaskiya mu rayu akan ta har ya zuwa mutuwa. Ya Allah a ranar tashin alƙiyama ka tada mu a tutan Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ya Allah ka ɗaukake mana dukkan musiba da bala'i da fatara da miyata da kakani ka yi. Ya Allah muna roƙonka Allah halin da muke ciki a ƙasar nan Allah ka tausaya mana. Allah ka za'u mana nagartattun shugabannin mutanen kirki. Ya Allah ka ɗaukake mana yunwa da wahala. Ya Allah ka amintar da mu daga tsoro, ka ciyar da mu daga yunwa. Ya Allah ka taimake shugabannin mu, ka ja makwarkwaɗin su zuwa ga dukkan alkhairi. Ya Allah malaman mu Allah kai musu muwafaqa. Allah ka taimake rayuwar, Allah ka taimake al'umma da rayuwar su. Allah ka taimake addini da rayuwar su. Ya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.